نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم مدساك سادوا أولا مسلاتي ميتارق البركة مسلاتي عثمان ابن عفان لكينا نغدن قياة كيوانا نغدين كنو أولا يمتي مي البركة نلا نرجو معه يو أشرند الشدا غوات الربيع الأول هجر المنزو صلى الله عليه وآله وسلم دبو إير إلي هدو دتلاتن دترا واندا كميك دي دي دا شابير غوتن شابي ميلادية تدوو بي دا شابكوي أولا مجلسي دمكي تفسير القرآن ميقرما دمنا تكين تفسير سورة البقرة za mu saurari karatun ayoyin da muke cikin tafsirin su, sannan gabanin fassarar su akwai dan jawabi da zan yi idan lokaci ya ba mu, sai mu ci gaba da karatun. Idan kuma lokaci bayanin ya cinye lokacin, to sai dai kuma sati na gaba. Bismillah.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودة، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا
na'am. Gabanin mu shiga ko mu ci gaba da tafsirin gabar da muka tsaya a kanta. Kamar yadda kowa ya sani, kusan kwanaki 9 da suka wuce, wato ran Laraba ba wannan da ta wuce ba, wancan shugaban kasa America Donald Trump yayi jawabin cewa ya amince da Qudus a matsayin babban wato cibiyar kasar Isra'ila, to babban birnin kasar Isra'ila, ma'ana dai ya danka wa Isra'ila Yahudawa Qudus gaba daya, kuma ta zama tasu ta har abada. To mutane da yawa suna tambaya game da wannan abu da yayi, cewa yana da haƙƙi ya ce ya bawa Yahudawa Qudus, kuma shin Qudus sai Yahudawan ce ko ba tasu bace? Saboda akwai waɗanda suke da rikicewa musamman abin da ya shafi tarihi. Wasu su ce to ai daman Qudus din tasu ce, tunda Annabi Dawud, Annabi Suleiman, annabawan banu Isra'il sun kasance a Qudus. Akwai haikal Suleiman inda yake ibada, don haka ai Qudus din ma tasu ce, don haka dan ya ba su ma ai ba wani abu bane. To gaskiya akwai rashin sanin tarihi. Ga wanda ya san tarihi zai san cewa Qudus ta wace ce, kuma wane ya fi cancanta ya zama shi ke da Qudus. Na farko, mu a wurinmu musulmi, Qudus tana da babban sha'ani, musamman ma kasancewar masallaci Almasjidul Aqsa, wanda Allah subhanahu wataala ya ambace shi tare da masallaci mai alfarma dake Makka, masallacin Ka'aba. Ce subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawla linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'ul basir. Allah ce tsarki ya tabbata ga Allah ga wanda yayi tafiyar dare da daddare da bawansa daga masallaci mai alfarma dake Makka zuwa masallaci na nesa shine masallacin Qudus, wanda Allah yayi masa albarka ko yayi wa gefan da gefan sa albarka domin ya nuna masa ayoyin sa. Lalle Allah mai ji ne mai masani. Qudus kamar yadda muka sani shine salisul haramai, in aka fadi masallaci mai alfarma na Makka sai kuma masallaci mai alfarma na Madina sai Qudus shine na uku, kuma shine kiblar musulmi kafin a canza su zuwa su kalli Ka'aba, sun kasance nan suke kallo. Kuma Annabi Ibrahim alayhi salam shi ya gina shi tsakanin ginin Ka'aba da ginin sa shekara 40, kamar yadda zuwa a hadisi. Farkon masallaci da aka taba fara ginawa a doron kasa shine Ka'aba, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lillazi bi Bakka. To bayan sa sai masallacin Qudus wanda Annabi Ibrahim alayhi salam ya gina shi, sannan daga baya Annabi Sulaiman ya kara fadada shi ya zama babba. To wane ne ke da haƙƙi na wannan, na ita kanta wannan yanki wato na Palestine? Farko waɗanda suka zauna wannan yanki kamar yadda tarihi ya nuna su ne Kana'aniyun, wato mutanen wato Kana'anawa. Kana'anawa ɗin nan ƙabilu ne na Larabawa wanda suka fito daga tsibirin wato Larabawa, sun fito daga tsibirin Larabawa suka yi hijira suka koma wato gefen ƙasar Sham, wannan tun a shekara ta 3000 kafin aiko kafin haihuwar Annabi Isa alayhis salam, shekara 3000 kafin haihuwar Annabi Isa alayhis salam. Waɗanda suka zauna a arewacin wannan yanki ana kiransu da suna Finikiyun, kaje ana Finikiyun sune Finikawa. Sannan kuma waɗanda yankin wanda suka zauna a yankin kudu su kuma ake kiran gurin Ardu Kana'an, ana kiransa kasar Kana'an. Kana'an sune kabilar. Waɗannan kabilu na Larabawa sun shahara a lokacin da noma shine sana'arsu. Sannan sun gina garuruwa da yawa da suke Palestine a yanzu, irin su Ariha, irin su Asdod, kuma su suka gina garin Qudus din kansa, su suka kafa shi. A lokacin da suka kafa shi suna kiran shi Or Salim. Or Salim yana nufin Madinat Salim, wato birnin Salim, kamar yadda suka kirawo shi Biyos, har ila yau suna kiransa da suna Biyos. Harshen su shine harshen Larabci, tsohon harshen Larabci, ba irin wannan da Alkur'ani ya sauka da shi ba, amma dai suna kama ta wasu kalmomi. To shine yaran da suke yi, wato kabilu ne na Larabawa wanda suke magana da Larabci, duk da cewa Arabiya ce, Larabci ne wanda yake tsoho, wanda ya sha bamban da Larabcin da Alkur'ani ya sauka da shi. To an samu mayaka daban-daban sun yi ta yakar waɗannan Kana'anawa a wannan gari na Palestine ko na Qudus. Farkon waɗanda aka ambata sun yaƙe su ne Ibraniyun. Ibraniyun al-Abariya ita ce harshen Annabi Ibrahim alayhis salam, kamar yadda kuka sani a shekara ta 2000 kafin, a cikin shekaru na 2000 kafin aiko haihuwar Annabi Isa alayhis salam, Annabi Ibrahim alayhis salam yayi hijira, yayi kaura daga inda aka haife shi, gudun da ake kira Or a cikin ƙasar Iraki, inda ya hijira ya ƙetara ƙoramar Furat ya nufi Halab, daga nan kuma ya isa Ardu Kana'an, wannan ƙasa ta Kana'anawa wato Palestine. Sannan daga nan ya yi hijira zuwa Masar tare da matarsa Sara. A nan ne Fir'aunin Masar wato sarkin Masar a lokacin, Fir'aunin Masar na lokacin, ya ba wa Sara kyautar wata kuyanga ce Hajar, wadda annabi Ibrahim alayhi salam ya aura daga baya saboda kasancewar matarsa Sara ba ta haihuwa Hajar ta haifa masa dan sa annabi Isma'il alayhi salam wanda shine kakan annabi sallallahu alaihi wasallama dan Isa ita kuma Sara daga baya ta haifi Ishaq wanda shi kuma shine ya haifi Yaqub Yaqub din shine ake kira Isra'il shi kuma Isra'il Yaqub ya haifi al-asbat wato jikoki wanda suka kafa gidaje guda 12 waɗannan al-asbat ƴaƴan annabi Yaqub alayhi salam sune suka bar ardu kana'an suka bar Palestine lokacin da suka samu fari suka koma Masar da zama ga duk sanda aka karanta surat Yusuf tana ba mu labarin wannan hijirar da suka yi suka baro inda suke suka dawo Masar lokacin da fari yayi yawa suka yi hijira suka zo ga annabi Yusuf alayhi salam shi kuma a lokacin yana an sa shi ala qaza'inil ard shine mai kula da taskar dukiya ta Masar gaba daya to anan ne suka hayayyafa suka yi yawa su banu Isra'il a Masar to zuwan Fir'aun na annabi Musa alayhi salam ya rika matsa musu yayi tagallaza musu yana bautar da su yana kama su ya bautar da su ya kashe su ya bautar da ƴaƴan su mata to har lokacin da Allah subhanahu wataala ya aika annabi Musa alayhi salam shi kuma ya kubutar da su ta hannun annabi Musa alayhi salam inda suka fita zuwa Baitul Maqdis inda Allah subhanahu wataala ya umarce su cewa su shiga Baitul Maqdis wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi idkhulul ard allati اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم وانا اتتشي قدس عند النبي موسى عليه السلام يا أمر شي متى ننسى شي واسو شي وانا نغري عند أنا سكي تتابابا سكي تجاهي على النبي موسى cewa ba za su shiga ba akwai manya-manyan mutane masu ƙarfi su ba za su iya shiga ba sai dai shi annabi Musa da shi da ɗan uwansa Harun su je su shiga idan sun yaƙi sun cinye su da yaƙi su zo su same su sai su shiga tare to nan dai Allah subhanahu wataala ya sa musu tie ya ce to Allah subhanahu wataala ya ce ya haramta musu fa innaha muharramatun alaihim 40 sanatan yatihuna fil ard ce ya haramta musu shiga wannan ƙasar suka shekara 40 cikin sahara suna ta yawo har Allah subhanahu wataala ya karbi ran annabi Musa annabi Harun da farko sanan annabi Musa alaihi salam a cikin wannan yanayi na te ba su samu sun shiga ba basu samu sun shiga Qudus ba sai a lokacin annabi Yusha alaihi salam shine ya shiga da su suka zauni wannan gari na ardu kana'an na abin nan sun shige ta bangaren ta na gabas shekara ta 1189 kafin haihuwar annabi Isa alayhi salam bayan wafatin annabi Musa alayhi salam to anan ne suka samu garuruwa ko abin nan birane suka kafa suka zauna suka rayu a ciki har lokacin da al-qudat wato alkalai suka zo suka karbi shugabanci na zuriyar annabi Yaqub alayhi salam sune ibraniyawan sune yahudawan suka karbi shugabancin su bayan wafatin yusha'u alayhi salam to a wannan zamani suka cakudu da kana'anawa inda har suka koyi sana'a irin ta su shine suka koyi sana'a irin ta noma suka koyi bautar suka koma bautar irin allolin da su waɗanda suke bauta saboda kana'ana a lokacin ba kan tauhidi suke ba tunda ba wani annabi a lokacin da ya je musu su banu Isra'ila sai suka karkace wa tauhidi da annabi Musa alayhi salam ya basu akai suka koma bauta irin ta mutanen ta kana'anawa da suka samu a wannan gurin to anan suka zauna sun kafa daular su sun kafa daular su. Daular su ta farko ta kafa shekara 1025 kafin aiko Annabi Isa, kafin haihuwar Annabi Isa alayhi salam. Da farkon wanda ya zama sarki a cikin wannan daula shine Sha'ul, shine wanda Al-Qur'ani ya kira Talut. Shine farkon wanda ya abin nan, shine farkon sarkin su. Sannan bayansa Daud alayhi salam, wanda ya mallaki Kudus da mutanen da ke cikin Kudus, ya maida Kudus ta zama ita ce babbar cibiyar mulkinsa. Ya yi kuma yaƙi da Falastinawa. Falastinawa za mu yi bayani. Falastinawa, aka ce Falastinawa a da wata ƙabila ce da aka kirawo sunan garin da ita, ana ce mata Balast, za mu yi bayaninta. To da suna su suke garin, Annabi Dawud alayhi salam ya yaƙe su, ya kashe jagoransu, shine Jalut, wanda Al-Qur'ani ya bamu labarinsa a cikin suratul Baqara wanda za mu zo nan gaba. Annabi Dawud ya kashe Jalut, daga nan ya samu, ya karar da waɗannan jinsi na Falastinawa. Aka ce Falastinawa a cikin lokacin kamar na gamu ƙabila ce, yanzu aka ce Falastina ana nufin masu mazauna Falastin, wato Laraba da suke zaune Falastin. To amma ba su ne Falastinawan ba. Falastinawan wata ƙabila ce wanda su ma suka zo suka yi mamaya a wannan gurin, ake kiran garin da sunansu. To su Falastina tuntuni sun kare, su ne wanda Annabi Dawud alayhi salam ya yaƙe su tare da ƙarƙashin jagorancin Talut, har aka kashe shugabansu, komandansu, wanda shi ne Jalut. Bayan Annabi Suleiman, bayan Annabi Dawud, Annabi Suleiman alayhi salam, wanda shi ma ya yi mulki daga shekara ta 960 kafin haihuwar Annabi Isa zuwa 930, wanda ƙissarsa ta zo a cikin suratul Namli, wanda kiransa da awarsa zuwa ga musulunci ta ƙetare ƙasashen Yamma har ta shiga ƙasar, wace ƙasa? Ta shiga ƙasar Yaman, wanda jin tarihin malikati Saba, wanda sarauniyar Saba'i ci ne cikin ƙasar Yaman a yanzu. Da'awar Annabi Suleiman ta kai haccan, wanda Allah subhanahu wata'ala ya danka masa mulkin mutum da aljan a lokacinsa, ya bashi annabci tare da mulki. Ubangiji ya bashi annabci tare da mulki. Rabbi ghfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Yahudawa sun bata tarihinsa, kana karanta Old Testament za ka ga kamar wato kana karanta labarin wani shahararren mutumin banza, haka suka maida tarihinsa, bai da dadin karatu. Al'adar Yahudawa wajen lalata tarihin annabawa da manzanni. Bayan wafatin Annabi Suleiman ne masarautar Banu Isra'ila ta kasu gida biyu, zamar akwai ta arewa akwai ta kudu. Ta arewa babban cibiyarsu ita ce Samura, ta kudu kuma wacce ita ce mamlakatu Yahuda, ta zama na babban cibiyarsu ita ce Kudus. Alaka tsakanin waɗannan masarautu guda biyu, duk da ga su dai masarautu na Banu Isra'ila na Abraniyawa, to amma kuma alaka ce ta ƙiyayya da gaba da faɗace-faɗace a tsakaninsu, da haka suka yi ta yi suna ta cin junansu da yaƙi, har ƙarshe Al-Ashuriyun suka zo ƙarƙashin jagorancin wani da ake kira Sargon na biyu, Sargon al-Thani, ya zo ya cinye su da yaƙi, ya yi rugurgu da ita wannan daular tasu a shekara ta 722 kafin haihuwar Annabi Isa alayhi salam. Sannan ita kuma daular da take daular su ta kudu, wannan daular ta arewa kenan, daular ta kudu kuma wacce ita ce mamlakatu Yahuda, ita kuma Nabukadnessar, wanda ake ce Buktanassar, wanda shi kuma daga cikin kabilar Kildaniyawa ne, shi ma ya zo a shekara ta 586 kafin haihuwar Annabi Isa alayhi salam, shi ma ya rushe wannan daular, ya rushe wannan masarautar ta Banu Isra'il, ya kona Kudus din gaba daya, ya rushe haikal na Annabi Suleiman. Haikal shine gurin da Annabi Suleiman ya gina na bauta, ya rushe shi, ya kama Yahudawa ya tafi da su Babil cikin ƙasar Iraq, ya mai da su bayi suka ci gaba da bauta. To tun daga lokacin sai ya zama na daular Banu Isra'ila ta kare a Kudus, ta dawo Kudus, ta dawo Balarabiyarta, ta dawo daula ce ta Kana'an, ta Kana'anawa su kadai, an kawar da Banu Isra'il daga wannan guri. To bayan Abriyawa da suka yaƙi ko kuma suka yi kaka gida Isra'ila, su ma wanda su ne wannan tarihin nasu, sai kuma Falastinawa, da muka ce Falastinawa asali kabila ce kasashen ko kasar Girkawa, Greek, da tsibirin kogin Ega, da kike Aegean Sea, ya kasance yana samun barazana sautari na hare-hare da yan ta'addan Girkawa suke kawowa, wanda yasa kabila Balas sai suka gudu daga wani tsibiri da ake kira Crete, ana kiransa Crete Island, sai suka gudu daga wannan su wannan kabilar Balas shine sai suka nufi kasar Kana'an, wato kasar Falastin, kasar Qudus, ko ce Falastin ta yanzu. Suka nufi nan, suka yaƙi su waɗannan Kana'anawa Laraba da suke gurin na asali, har suka samu suka zauna a wani yanki, wajen yankin da garin da ake kira Yafa a yanzu, har zuwa yankin da ake cewa zirin Gaza, to Gaza nan gurin suka zauna. To sai ake kiran wannan yankin da da sunan su, ake cewa Falastin. Daga Yafa zuwa zirin Gaza ana shirkar Falastin. Sun yi ta yaƙe-yaƙe da Yahudawa da suke gurin, wanda ƙarshe Yahudawa suka yi nasara akan su, Banu Isra'ila suka yi nasara akan su, kamar yadda muka faɗa, ƙarƙashin jagorancin Annabi Dawud, Falud, Annabi Dawud, har Dawud ya kashe Jalut, kamar yadda ya zo a cikin Alƙur'ani. To a nan ƙarshen su wannan Balas ɗin, ƙabilar Balas ɗin, wanda ita ce ake cewa Falastin, ƙarshen ƙabilar ya zo. To amma kuma yankin gaba ɗaya sai ya zamana ana kiransa da sunansu, sai ake cewa Falastin. Don haka Falastin ɗin ba wai sunan Laraba ba ne, sunan wata ƙabila ce wacce tun zamanin Annabi Dawud alayhi salam labarin ta ya ƙare. Saboda haka labarin ita wannan ƙabila ya ƙare, babu ita. Don haka waɗannan Yahudawa suka kawar da wannan abin nan, da wannan ƙabila. Akwai ƙabilar Farisawa su ne mutanen Iran. To su ba a cikin ƙarni na shida kafin haiko Annabi Isa alayhi salam, ƙarƙashin wani babban komanda da ake kira Kiros of Fashia, wato Kiros mutumin Farisa, ya jagoranci shi ma yaƙi, inda ya mamaye garuruwan Sham, ya mayar da su ƙarƙashin daula ta Farisawa, wanda a shekara ta 538 kafin haihuwar Annabi Isa alayhi salam. Matarsa ana ce da ta Istir ɗin ba Yahudiya ce, shi wannan ba Farisi, matarsa ba Yahudiya ce. Kasancewar matarsa ba Yahudiya ce ta sa Yahudawa suka rika taimaka masa, suka rika ba shi taimako, har ya ci Babil da yaƙi, ya ci Sham da yaƙi, ya cinye Masar da yaƙi, ya ba wa Yahudawa dama duk wanda yake so ya dawo Qudus ko ya dawo Falastin da zama, tunda mun gaya muku cewa an fatattake su, Buktanasar ta fatattake su, sun koma ya aibo su, sun koma Babil suna bauta. Anan Babil inda suke bauta, ai anan ne suka rubuta, anan ne aka rubuta Talmud, a wancan karatun mun yi magana akan Talmud. To ai anan ne suka hada littafin su na Talmud. To shine ya ba su dama su iya dawowa su ci gaba da zama a wannan gurin. To bayan su akwai kabilar Girkawa, mutanen Girk, wanda akwai babban komanda din, wanda suratul Kahfi ni magana akan sa, Alexander of Macedon, wanda Alexander the Great ke cewa al-Iskandar al-Makduni al-Kabir. To shi ya kawo yaƙi da hari ga mutanen Farisa da suke mulkin ƙasar Sham a wannan lokaci, ya ci nasara akan su, ya kwace ƙasar, ya kore su shekara ta 332 kafin haihuwar Annabi Isa alayhi salam. Su ma daga nan ƙarshen Farisawa a wannan yankin ya zama ya ƙare. To sai mutanen Rumawa akwai wani babban komandan su wanda ake kira Pompey. To shi ma ya kawo hari, shi ma ya kori mutanen Girkawa da suke nan, waɗanda su suka kori Farisawa, shi ma ya zo ya kore su, ya kwaci ƙasar. a shekara ta 63 kafin haihuwar annabi Isa alayhi salam. Daga kasar ta ci gaba da zama a hannun Romawa har lokacin da musulunci ya zo ya kwace ta daga hannunsu. Musulunci ya kwace kuma kasar daga hannun Romawa a karni na bakwai bayan haihuwar annabi Isa alayhi salam, shekara ta 636, shekara ta 16 bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam a zamanin sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu. Akwai abubuwa masu muhimmanci da suka faru a lokacin daular Romawa, lokacin da Romawa suka kwaci kasar. A daidai lokacin su ne annabi Isa alaihi salam ya bayyana a wannan kasar, a wannan yankin na Kana'anawa, zamanin wani binnan sarki da ake kira Augustus, a zamanin wani sarki da ake kira Augustus. To daga baya an san dai cewa Yahudawa sun hada kai, an yi ta azazzalar waɗanda suka yi imani da annabi Isa alayhi salam, wanda har Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗauki annabi Isa ya sama da shi bayan sun yi niyyar kashe shi. To lokacin wani sarki da ake kira Constantine, shi ma mun taɓa magana a kansa, wanda shi ne a lokacinsa ne ya karɓi addinin Kiristanci, kuma ya haɗa taro a shekara ta 325 bayan haihuwar annabi Isa alayhi salam. Ya haɗa taro, taron da ake kira taron Nikea, inda a nan ne ya tabbatar da aƙida ta Trinity, aƙida ta cewa Isa da mahaifiyarsa da Allah uku ne, wato Isa uku ne, abinda Allah uku ne. Daga lokacin ya ɗora wannan aƙida ta Kiristanci akan wannan aƙida ta Trinity ta cewa Allah uku ne, tare da taimakon Paul ko Shaul, wanda shi ne ya taimaka wajen assasa wannan. Shi kuma kamar yadda muka taɓa faɗa, bai Yahudi ne, ya saɗaɗo ya shigo cikin addinin don ya ɓata shi. Abu na biyu da ya faru a lokacin daular Romawa shi ne yadda Yahudawa suka goyi bayan masu sarauta na Romawa, duk da cewa Romawa wannan bautar gumaka suke, amma suka goyi bayan su don a matsawa Kiristoci, mabiya annabi Isa alayhi salam. Dan su suka rika kai labari, inda duk aka ce ga wani yana daga cikin mabiya annabi Isa alayhi salam ko wasu suna ciki, to waɗannan Yahudawa su suka rika kai tsegumi da gulma, ana zuwa ana kama su ana kashe su. To haka abu ya ta faruwa har lokacin da suka so kuma daga baya su tada bore ga Romawa, iyayen gidansu, a shekara ta 70 bayan haihuwar annabi Isa alayhi salam. To nan ne aka samu ɗaya daga cikin sarakuna kuma jagorori, komandan yaƙi na Romawa, wanda ake kira Titus, shi ya jagoranci wato murƙushe wannan bore da Yahudawa suka so su tayar a lokacin. Ya yi ta kama su, yana kwace dukiyoyinsu, yana kashe su, yana ƙona su, wanda daga lokacin da suka tarwatsa suka fantsama suka shiga duniya. A lokacin ne suka fantsama, wasu suka yi ƙasashen yankin Turai, wasu suka yi yankin tsibirin Larabawa, inda har wasu suka zauna a Madina. Dalilin zuwansu, suka zauna a Madina kenan lokacin wannan fatattaka da aka yi musu. Akwai sanda suka so su yi bore ma a shekara ta 135 a zamanin sarki Hadrian, shi ma ɗaya daga cikin sarakunan Romawa, nan shi ma ya fatattake su, wanda shi ne ƙarshen zaman wato Yahudawa a Falastin. Ya hana su shigowa Ƙudus kwata-kwata a lokacin da ya canza sunan Ƙudus ya koma Iliya. Za ga hadisi yana cewa Iliya ita ce Ƙudus, ya maida ita ce capital, wannan duk zamanin Romawa. To wannan shekara ta 135 bayan haihuwar annabi Isa ita ce ƙarshen kasancewar Yahudawa a cikin Ƙudus ko a Falastin. Gaba ɗaya an fatattake su, an kore su, ya zama babu su, kuma a lokacin an haramta musu ma shigowa Ƙudus, har lokacin da musulmi suka zo suka karɓi garin, kuma wannan haramci ya ci gaba. Kamar yadda muka faɗa, muhimmancin Ƙudus a musulunci abu ne sananne, kasancewar akwai Al-Masjidul Aqsa, da kuma yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa ambaton Masjidul Aqsa da ambaton ambatan alqur'ani abin nan ambatan masallaci mai alfarma da kuma kasancewar sa shine alqibla alqibla almuslimi ta farko kuma ɗaya daga cikin masallatai guda uku wanda Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa la tushaddu ar-rihalu illa ila thalathati masajid masjidi ha masjid al-haram al-masjid al-haram wa masjidi hadha wa masjid al-aqsa annabi yace hadisi sahi yana cikin bukhari da muslim hadisin abu hurairata radiyallahu anhu annabi yace ba a da kargari a dauki guzuri don ayi wata tafiya ayi wani bulaguro sai zuwa masallatai guda uku masallaci mai alfarma dake makka da kuma masallacin qudus da masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma masallaci mafi nisa shine masallacin qudus to tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya dare aka rika samun rundunonin yaki da suka rika kai harhare na yaki wannan yanki na kasar sham daga ciki akwai gazwatu domatul jandal wanda aka yi ta a shekara ta biyar akwai gazwatu sariyatu mu'ta wanda aka yi ta a shekara ta bakwai wanda aka a cikin ta aka kashe Ja'far ibn Abi Talib da Abdullah ibn Rawaha ko da waye din wannan Khalid ibn al-Walid ya fito da su daga cikin wannan abin nan to sannan a shekara ta tara Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita yakin Tabuka yakin Tabuka mai da aka sani ya nufi bangaren Rumawa ne wanda ba a yi yakin ba ya dawo bayan an samu sulhu ko kuma ya jami labarin cewa sun janye don labari ne ya samu cewa suna tattara gangan ko za su kawo hari Madina Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to bari ya je tare su to daga baya suka ji tsoro sai suka koma amma duk da haka Annabi sallallahu alaihi wasallam bai amince da su ba sai ya hada wata rundunar da jagorancin Usama yau shine dazuna na manta ban faɗa ba wanda aka ce abin nan Zaid ibn Haritha mahaifin Usama da shi ma aka kashe shi a wannan yakin to Annabi sallallahu alaihi wasallama ya hada runduna a karkashin jagorancin Usama ibn Zaid wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kama rashin lafiya kafin wannan runduna ta fita har Annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasu ya koma ga Allah wannan runduna ba ta fita ba zamanin sayyidina Abubakar ya tura wannan runduna ta fita kuma suka je aka fafata aka yi nasara bayan sayyidina Abubakar ya gama da waɗanda suka yi ridda daga cikin Larabawa to sai ya shirya runduna da za su fita yankin Sham yankin Rumawa saboda barazana da suke yi wa daular musulunci a lokacin ya tura komandan da ya tura wajen nahiyar Falastin shine Amr ibn al-As wanda aka yi yaƙe-yaƙe a lokacin aka yi yaƙin Ajnadai aka yi yaƙin Fihl aka yi yaƙin Yarmouk wanda dukkaninsu kuma musulmi ne suka yi nasara a cikin wannan yaƙe-yaƙen wanda ƙarshe a yaƙin Yarmouk shine wanda aka ci nasara a kansu aka samu kuma aka buɗe Baitul Maqdis daga baya ƙarƙashin jagorancin Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah zamanin Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu a shekara ta 16 Sayyidina Umar shi ya je da kansa daga Madina ya karbi makullin masallacin Qudus daga limamin coci na wannan gari shine Safruyonius ya karbi makullin a hannunsa tun daga lokacin ya rubuta aka rubuta yarjejeniya wacce ake kira al-Uhdatul al-Umariyya yarjejeniya wanda a cikin yarjejeniyan nan an rubuta cewa babu wani bayahude da zai zauna a Qudus yarjejeniyar ta kunshi wannan akwai kiristoci amma ba bayahude ko daya to tun daga lokacin ardu kana'an kasar kana'an ta koma kasa ce arabiya islamiya larabawa ne kawai kuma kasa ce ta musulunci to haka nan abin ya ci gaba ba a samu wani yankewa ba sai lokacin yaƙe-yaƙen hurubus salibiya yaƙe-yaƙen da aka yi da kristoci inda suka kafa mamlakar su ta kristoci a Baitul Maqdis wannan a shekara ta ƙarni na goma sha ɗaya farkon ƙarni na goma sha ɗaya na shekarar miladiya 1099 bayan sun kashe musulmi kusan 70,000 a cikin garin Qudus sai dai babban komandan nan na musulmi wanda ya suna shine Salahuddin Al-Ayyubi ya kwato wannan ya kuma kore su a shekara ta 1583 wato shekarar miladiya 1187 ya ci nasara a kansu a wani shahararren yaƙi da aka yi wanda ake kira Mawqi'atu Hittin wacce ta shahara wacce aka yi ta kusa da Buhairatu Tabariya wato ƙoramar Tabariya akwai sanda wani basaraki ana kiran shi As-Sultanul Kamil Al-Ayyubi cikin sarakunan daular Bani Ayyub ya ɗauki Qudus ɗin ya sallama wa saboda wani abin duniya ya ɗauke ta ya sallama wa Kirista daga baya kuma ta sake dawowa hannun musulmi ƙarƙashin jagorancin Misrawa su suka yi fafutuka har suka kuma dawo da ita hannun musulmi a shekara ta 1239 miladiya to daga lokacin abin da ya shafi daurin salibi abin nan a daurin kristoci ya kare role ɗinsu ya kare a Palestine dama Yahuda tuntuni mun faɗi suna su ya daɗe da karewa to su ma daga wannan lokacin daurin su ya kare ta dawo hannun musulmi suke da iko da ita to me ya faru ta kuma komawa hannun Yahudawa kuma wato abinda za ku fahimta za ku ga farkon waɗanda suka zauna a gurin su ne Larabawa kaga ashe bai Yahudi ba zai ce ƙasar sa bace a ce nashi ne annabi Ibrahim alayhis salam zuwa yayi sanan daga baya ya kowa Masar can ya zauna lokacin annabi Yusuf abinda lokacin annabi Musa suka sake yiwo hijira kaga hijira suka sake yiwo suka dawo Sham garuruwan Sham suka dawo Palestine sanan daga baya suka koma lokacin annabi Yusuf alayhis salam suka yi hijira daga baya kuma suka dawo suka zauni wannan gari bayan rasuwar annabi Musa alayhis salam to Yahudawa basu wato fitar da rai ba suna da wato jin cewa wannan kasar tasu ce saboda abinda suke karantawa a cikin littafin su a cikin al'ahdul qadim a cikin new abinda old testament abinda suke karantawa da cewa an yi musu alkawari Allah ya yi wa annabi Ibrahim alkawarin wannan kasa ya yi wa annabi bayansa ya yi wa annabi Isma'il Ishaq ya yi wa annabi Yaqub saboda haka wannan kasa ardul mi'ad ce ita ce kasar da Allah ya musu alkawari za su zaune ta kuma ba ta takaita a iya Palestine ba kawai a minal furati ila nil tun daga furat tun daga cikin kasar Iraki har zuwa cikin kasar Masar duk nasu ce ita ce Isra'ilul Kubra wanda suna ganin za ta fadada za ta zo har Madina tun da waida a Madinan ma suke saboda haka nan ma kurarsu aka yi za su dawo to ba su cire wannan daga zuciyarsu ba suna da wannan fatan har zuwa wani shekara ta 1897 da aka yi wani taro a Bal a cikin kasar Switzerland ƙarƙashin jagorancin wani da ake kira Theodor Herzl wani mutumin Majar ne mutumin Hungaria ne bai Yahude ne wanda yake mai tsatsauran ra'ayin Yahudu kuma yana da ra'ayin cewa ɗan jarida ne yana da ra'ayin cewa Palestine ita ce ƙasar da ya kamata ta zama ƙasar su ko da yake da farko kamar yadda marubuta suke cewa da farko baya yana da tunanin ya kamata Yahudawa a duniya su zama suna da ƙasa tunda har zuwa wannan lokacin ba su da ƙasa suna warwatse a cikin ƙasashe na duniya wasu a ƙasashen Europe wasu kuma a ƙasashen Larabawa wasu a Africa to yana tunanin ya kamata su samu wata ƙasa akwai tunanin ko su samu a cikin ƙasashen Europe ko musamman Belgium ko kuma su samu a cikin ƙasar Laraba kamar Sina don sun ce a nan ne Allah subhanahu wa ta'ala ya bawa annabi Musa alayhi salam at-taura to daga baya kuma dai tunaninsu ya dawo Palestine tunda a nan ne suka kafa masarauta a baya to hanya guda biyu ce shi wannan Herzl ya ya dauka a matsayin hanyar da zai za a cimma wannan bukata. Hanya ta farko shine ai ta tunkuɗe Yahudawa suna hijira daga kasashen duniya suna koma Palestine, suna koma can da zama yadda za su cika garin su yi yawa. Hanya ta biyu a samu ya samu goyen bayan kasashen duniya, kasashen duniya su yadda cewa suna da haƙƙi a cikin wannan yanki na Palestine, bayan kuwa bayan sun kwace ta, to sai suka kafa wani banki wanda shine banki na Yahudawa zalla saboda wannan manufar. So haka suka rika shigar da kunsan asalin system na banki daga Yahudawa ne, su suka fara assasa system na banki a duniya. To haka suka kafa wani Jewish National Bank, banki ne nasu su kadai banda wata kabila a duniya. Suka kuma kafa kungiyoyi na Yahudawa zalla wanda su kuma za su rika nuna wa mutane cewa lalle za su rika nuna wa Yahuda a sawa Yahudawa kishin cewa sai sun koma kasarsu ta asali, kasarsu ta gado. To daga lokacin suka fara hijira, tun babu ga Yahudi daya a Kudus has a Palestine har sai da suka kawo sun zama su wajen miliyan 3. Alal misali a shekara ta 1170 babu ga Yahudi ko daya, 0% ne Yahuda a Kudus, babu ga Yahudi ko daya. Amma a shekara ta 1750 sai gashi an samu ga Yahudi kwaya daya ya zauna a kasar ya garin. To bayan karni na 7 abinan a shekara bayan karni na 7 abinan na 17 ko 18 karni na 18 za a ce 1977 sai gashi 1750 sai gashi sun kai wajen ga Yahudi 150. Sannan 1977 a cikin karni na 20 sai gashi sun kai ga Yahudi 40,000 sun kai ga Yahudi 1,142 sun zauna a cikin garin Kudus. Sannan kuma bayan haka suka shiga kwace kasashe, kasan noma gonaki na Larabawan da suke zaune a birnin, ta hanyar saya ko kuma ta hanyar kwata. Ta hanyar saya, idan kana kudi, kai mutum kudi yake so, to za su bashi ko nawa yake so su karbi gonarsa. In kuma ba bai yadda ba, to za a biyo masa ta hanyar barazana da tsoratarwa har ya yadda ya sayar musu da kasar. To sai suka rika sayen gonaki, suka yi ta sayen gonaki ko suna kwata a hannun Larabawa mazauna wannan guri. Sun yi kokarin a lokacin daular Usmaniya ta take, wanda a lokacin ita ce ke jagorancin kasar musulmi kamar yadda aka sani. Haƙƙin kasar Palestine yana ƙarƙashin ta ne. To a daidai lokacin daular Usmaniya ta yi rauni har ana kiranta Ar-Rajulul Marid, wato mutumin da ba shi da lafiya, saboda ka ta shiga cikin wasu matsaloli na tattalin arziki, matsaloli na siyasa, ta yi rauni matuƙa da gaske a lokacin tana ƙoƙarin mutuwa. To akwai ɗaya daga cikin sarakunan su Abdul Hamid Al-Thani, Yahudawa sun je sun masa tayi cewa ya ba su wata dama. An ce shi Hazel shi ya je da kansa, wasu kuma sun ce ya tura masa manya-manya Yahuda ne guda 3 suka je suka same shi a Istanbul, inda suka ba shi wato tayin wasu abubuwa da za su iya masa. Na farko za su biya basussukan da daular abinna Usmaniya take bin su, wanda a lokacin ya kai kimanin lira ta Ingila ta zinari ya kai miliyan 133. Sannan kuma za su gina masa jiragen ruwa na yaƙi, waɗanda su ma kuɗinsu ya kai lira ta zinari miliyan 35, wanda wannan zai abin miliyan 120, wanda wannan zai taimaka masa wajen kare masarautarsa ta daular Usmaniya. Sannan kuma bayan haka za su bashi ba da ruwa ba, shi ma na kimanin lira ta miliyan 35. Suka ce idan suka yi haka, su abinda suke so kawai ya yi musu shine ya ba su dama ko da rana ɗaya ne su rika kai ziyara cikin Kudus, su abinda suke so kenan, su rika kai ziyara Falastin, za su yi masa duk wannan abubuwa, kuma ya ba su dama su dan gina wani garin su kusa da Kudus. To an ce a lokacin ya bi su ya tofa musu yawo, ya ce ba za a yi ba. To a daidai wannan lokacin Britaniya, kasar Britaniya, British the Great, lokacin su suke cin karansu ba babbaka, su ne kasashen da suke mulkin mallaka a duniya, kasar Britaniya, kasar Faransa, kasar Italiya, Germany, su ne suke mulkin kasashe a lokacin. To a lokacin sun nuna wa Sharif Hussein shi ne wanda da suke rike da sarauta a Makka, bayan sarki Abdulaziz ya zo ya fatattake su, ya kwaci Makkan, ya hada ta da daular Saudiya, sai suka kora suka dawo Sham, suka dawo Jordan. To a lokacin shi Sharif Hussein yana karkashin turawan Britaniya, kamar yana karkashin su, kamar wani yaron su ne, dan su suka yanka masa ma Jordan din, suka ce zo ya kasar sanan ya kafa daular Hashimiyya. Ai Jordan yanki ne na Sham, yanki ne daga cikin kasar Sham, ba kasa bace. Sai zaka karanta, duka gama karance-karancen ka, ba zaka ji kasar Jordan ba a tarihi, ba ka ji Urdun ba, kiran ta akai aka sa mata, amma da duk cikin Falastinu ne. To sai akai masa kasa anan, ya kafa daular mamlakatul al-Hashimiyyatul Urduniyyatul Hashimiyya, cewa su sharifai ne, jikokin Annabi ne sallallahu alaihi wasallama, ga kasar sunan an musu. To sai suka mutanen Britaniya sai suka duka nuna masa cewa za su ba shi dama ya ma kafa khilafa ta musulunci, ya zama shi ne babban khalifa, ko wani dai daga cikin sharifai na Makka ko Madina, a ba su su zama khalifa. Aka rika sa masa wannan roman bakadin a daidai lokacin, kuma wannan kasa ta Britaniya suna da kwakwara alaka da Yahudawa, da kungiyar Zionism ta Yahudawa, wanda ta yi karfi a lokacin, wanda shi wancan Herzl ya kafa, dan shi ne farkon Zionist da ya kirkiri ita wannan kungiya ta Sihoniya. To alakar su da Yahuda ta fi karfi, amma dai a zahiri suna nuna cewa suna da alaka da Larabawa. To a shekara ta 1916 sai aka samu wani ittifaqiya, wani agreement tsakanin kasashe uku, tsakanin Ingila da Faransa da Rasha, suka yi wata ittifaqiya akan za su sallama wa Yahudawa kasar Falastin, amma a ƙuye. Shi can ana hulɗa da shi, bai san me ake yi a ƙarƙashin kasa ba. A wannan shekara ta 1916 aka samu wata yarjejeniya da aka sake tsakanin daulolin nan guda biyu, wato daular Ingila da Faransa, wanda aka fi sani da Sykes-Picot Agreement, Mu'ahadat Sykes-Picot, wanda ita kuma waɗannan mutane guda biyu, waɗanda dukkan su ma'aikatan diplomasiya ne na ƙasashen guda biyu, akwai shi François George Picot, wanda shi ɗan Faransa ne, ma'aikacin diplomasiya ne, sai kuma Mark Sykes, shi kuma ɗan Britaniya ne, shi ma ma'aikacin diplomasiya ne, suka zauna a ɓoye, suka yi yarjejeniya akan cewa Falastinu za ta koma, maimakon da tana ƙarƙashin daular Usmaniya, za ta koma ƙarƙashin daular ƙasashen duniya, su ne ƙasashen duniyan kuma, ba wasu bane, za ta koma ƙarƙashin su, kuma za a ba wa Yahudawa 'yancin wato walwala yadda suke so a cikin wannan yanki, ba tare da an shiga haƙƙin sauran al'ummomi da suke wannan gurin ba, haƙƙin su na siyasa ko haƙƙin su na zamantakewa. Shi wancan duk bai san da wannan abin din ba, sai daga baya ne ya ji labarin abin ya faru. To bayan wannan sai kuma wa'adu bil for, shine abin da aka fi sani da Balfour Declaration, shi kuma minista ne na harkokin waje na ƙasar Britaniya a shekara ta 1917 a cikin November, ya rubuta takarda ya tura wa ƙungiyar Yahuda ta duniya cewa ya amince su kafa ƙasarsu a cikin Falastin. ya amince musu su kafa kasar su a cikin Falastin. Wannan shine wa'adu bil fur da shi yanzu da yin wannan yarjeje ne danka musu Kudus. Afwan, danka musu Falastin. Da shi wannan da gwamnatin Britaniya ta yi yanzu shekara 100 daidai. To ban sani ba ko wani ne ya karantawa Donald Trump tarihin cewa ai shekara 100 yanzu daidai da danka musu ko ba su ba wa Yahuda dama su kafa kasar su a cikin yankin Falastinu. Don haka shi kuma ya ga to shi ma saboda tarihi tunda yanzu an cika shekara 100 daidai shi ma bari yanzu shi ba ya ba su dama su zama Kudus ta su ci. Don na san dai na san yana da wahala a ce Trump yana karanta wani tarihi ko ya san wani tarihi. Shekiyar su sa kawai ya sani. Wannan a 1917 kaga 1970 shine shekara 100 daidai shi wannan wa'adu Balfour declaration ya kasance saboda shekara 100 daidai da bawa Yahuda dama su kafa kasar su ta Yahudawa a cikin yankin Falastinawa. A shekara ta 1948 sun yi arangama da Larabawa, kasashen Larabawa, kasar Masar da kasar Syria da kasar Jordan wanda suka jagoranci sauran kasashen Larabawa wanda aka shiga aka yi ta yaƙi a daidai lokacin. Turawa suka mara wa Isra'ila baya, suka ciyo wasu wani yanki daga cikin garuruwan Falastinawa. Tunda bayan shi wannan Balfour ya yi nashi, Majalisar Ɗinkin Duniya sai ta ce a kasa ƙasar gida biyu, a ba wa Larabawa kashi ɗaya, a ba wa Yahuda kashi ɗaya. Larabawa suka ce ba su yarda ba, ya za a ɗibi wani abu nasu a ce an ba mu wasu. To da yaƙi ya kaure 1948 sai ya zama na Isra'ila ta kuma cin wasu yankuna wanda da ba sa cikin gurin ma da aka ce za a ba ta, sai ta kuma cinye su da yaƙi. To daga lokacin suka fito suka yi shelar cewa to sun kafa ƙasar su. Sau haka ƙasar Isra'ila an kafa ta 1948. To daga lokacin ne aka shiga adawa matsananciya tsakaninta da ƙasashen Larabawa, wanda har aka yi yaƙi na 1967, wanda a wannan yaƙi ma ƙasar Isra'ila ta kuma ciyo wasu garuruwa, wanda har a cikin inda ta ciyo ta shigo cikin garuruwan da suka shafi Masar, Sina, ta shiga Danjolan, ta shiga wani yanki na Lebanon wanda shine kuma ake ta Artabu da ita, an ta shiga abinnan wani yanki na abinnan abinnan Difal Garbiya, West Bank, wanda shine ake ta Artabu. Yanzu Laraba abinda suke bukata su shine Isra'ila ta rike duk wani yankin da ta cinye da yaki. Daman yankin da ta ci a 1948 kasashen duniya, da farko kasar Ingila, sai kuma kasar Faransa, sai kuma kasar Amerika suka ce sun amince a matsayin wannan gurin da ya zama kasar Isra'ila. Wani a 1948. To bayan an sake yin wani yakin a 1967, sai ta kuma ciwo garuruwa daban-daban har ta danno ta shigo cikin kan Sina, cikin Masar, ta shiga cikin Syria, ta shiga cikin Lebanon, ta je West Bank. To yanzu rigimar da ake yi, su Larabawa sun yadda ta rike wancan na 47 na 48 ta rike shi, ta sun haƙura. Sannan wanda sa ciyo a 67 su ba su wani abu a ciki kamar Al-Qudusu Sharqiya, Al-Qudus ta yamma. Ta yamma sun yadda Isra'ila ta rike su, abin musu Kudus ta gabas. Kudus ta gabas a nan ne masallacin Kudus yake. Su abin musu Kudus ta gabas ta zama ita ce capital, su kuma Isra'ila su ɗauki Kudus ta yamma ta zama ita ce capital. A kafa ƙasa biyu waɗanda suke maƙotaka da juna. Wannan ɗan kasan shi ne yanzu Laraba suke ta rigima a kansa, ba wai suna rigima kan a koma asali ba. A'a, sun haƙura cewa wanda kuka cinye mu ko ka kwata mun bar muku, to amma dai daga abinda kuka kwata a 67 to ku bar mana, ku dawo mana da shi, ku rike wancan na 48 duk ku rike. To yanzu shi ne shi Trump ya zo ya ce shi Kudus ɗin ma duka ya haɗe ya danka musu. Shi ne na farko a duniya, a ƙasashen duniya da ya yi wannan, saboda a wajen Majalisar Ɗinkin Duniya da duk ƙasashen duniya a gurinsu Kudus yanki ne da Yahudawa suka mamaye, ba nasu ba ne, wannan shine abinda kowace ƙasa ta sani a duniya. Saboda haka shi yasa da yazo ya faɗi magana duk ta rikita duniya, saboda wani abu ne da ya sabawa abinda duk duniya aka haɗu a kansa. Shi yazo da wani sabuwar bid'a ce a harkar siyasar ƙasar. Bid'a dalala, ba bid'a hasana ba, bid'a dalala. To abinda ba su sani ba shine wannan qarar, wannan decision na wannan declaration na Trump ba zai canza tarihi ba, ba zai canza geography ba, wani abu ne yana nan ba zai canza kuma aqidar musulmi ba. Musulmi sama da miliyan 1,700,000,000, wannan batun nashi ba zai canza musu aqida ba. Za su ci gaba da ganin Qudus a matsayin wani guri ne wanda yake na musulmi, wani guri ne wanda ba Yahudi ba ya da haƙƙi a ciki. Wannan hayaniyar tashi ba za ta canza komai ba, duk da cewa mu muna da yaƙini akan cewa hanyar da ake cewa a haka za a karɓo Qudus ko a karɓo Falastinawa ƴancin su ba za ta yiwu ba, ba za ta yiwu ba. Saboda me? Saboda Yahudi har zuwa yanzu yana riƙe da addininsa, kuma sun yi amfani da masu addinin dan dukkan wani bai Yahudi mai tsatsauran ra'ayi su ake kawowa a yankin da aka mamaye ai musu matsuguni. Saboda me? Saboda an san ba yadda za a yi, in za a mutu ba za su bar gurin ba, saboda suna da aqidar cewa a littafin su an rubuta cewa nasu ne. Saboda haka suna girmama addinin su na Yahudanci, suna girmama masu rike da addinin su na Yahudanci, a yayin da lokacin da su ko musulmi yakar addinin suke kuma suna yakan masu addini. To ka gaya mu yadda za a yi su yi nasara? Ba za su yi nasara ba. Saboda haka sai idan musulmi da kasashen Larabawa, duka kasashen musulmi sun yarda cewa Qudus, rigimar Qudus da Yahudawa rigima ce ta addini ba rigima ce ta kabilanci ba, ba rigima ce ta Balarabe da ana ta musulmi aka da aka ce ta Larabawa, aka maida ta Larabawa da Yahudawa, yanzu an maida ta Falastinawa ma, yanzu ake rigimar Falastinawa da Yahudawa, ta ma tashi daga Larabawa ta koma kawai iya Falastinu. Sauran kasashen Larabawa kawai dai suna musu kara ne, suna taya su da fatar baki, amma ba wai ma a wani abu na a zo a gani ba. Saboda haka idan musulmi ba koma suka sukurke addinin su ba, to haka za a yi ta wannan dambarwa har lokacin da Allah subhanahu wataala zai kawo waɗanda za su kwaci wannan ƙasa daga hannunsu, wanda mun san cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi alƙawarin haka, ya faɗi haka cewa musulmi za su yaƙi Yahudawa har ta kai dutse ma yana cewa ya muslim hadha yahudain wa ra'i ta'ala faqtulhu. Wani lokaci da Annabi ya faɗa yana nan tafi, saboda haka ko Trump ya ce ya ba su ko ba ce bai ba su ba, shi Trump ya ce tunda daman abin a hannunsu yake, sai na hannunsu kawai to abin musu mana. Mutum ne ya fi ƙarfinka ya kwace abu daga hannunka, kana ta rigima yana ta kwakwafshe ka, to ka haƙura ka ban masa mana. Saboda haka shi Trump yana ganin ar-ridha ne, ar-ridhu ne li amril waqi, abin ya zama reality, to ya kamata a bar shi a haka. Don haka yana nan shi akan bakansa na cewa a zo a kafa ƙasa biyu, amma Qudus ta Yahudawa ce har abada. To wannan a wajenmu zancen banza ne, ba zai canza aqidar musulmi ba, ba zai canza a tarihi ba, ba zai canza geography ba. An ce mun lokaci yayi, zan tsaya anan. Wannan dai shine a takaice abin da yake faruwa da kuma yadda tarihin yankin yake. Saboda ya zama muna da wayewa, kada dan wata magana ka dan ta rikita ka, ka zo kana cewa Qudus ta Yahudawa ce saboda Annabi Sulaiman ko Annabi Dawud sun kafa masarauta a can, don haka tasu ce, ba tasu bace su ma zuwa suka yi, kafin su zo akwai wadanda suka riga zama a wannan guri. Allah ya sa mu dace. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.